إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي عدوى دكو عوانا يمتي ترانا لتني دران ثلاثة yau hudu ne ko hudu ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2021 a haduwa irin wannan shine karo na biyu amma darasi na farko da zamu yi a cikin littafin da aka sanar شرح الآداب العشرة شرح لدبا غدا غوما مالم دي ربوتا ونن ساقو سننين منكرن تا لتتفنسا دداما أبايا واتو شيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي دهك بابو بكاتا سيمن ساكي كوما وابايا دم بيان وانينش illa iyaka abinda kawai za ku iya tunawa shine yana ɗaya daga cikin manyan malamai da wani gaba ne shi a hay'at kibarul ulama na kasar Saudiya sannan kuma malami ne da yake karantarwa a masallacin haramin Makka da Madina sannan kuma yayi karatu mene wani mai to na ka sa in biyu sun ne kawai ka huta ina na samu duba ka ci yanzu wannan daura-dauran da na yi bai ba ka sa in biyu sun dika na su yawon kamar yadda muka ambata a cikin littafinsa da muka karanta a baya ya yi karatu a wurin Sheikh Abdulaziz Ibn Baz da Sheikh Salih Al-Uthaymeen da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani waɗannan malamai kusa a wannan karni suna cikin waɗanda su ne kucillai na malaman sunna a waɗanda suka bayyana wanda kuma suka ɓoyi Allah shi ne mafi sani game da su mun zaɓi mu karanta wannan littafi saboda muhimmancin shi ya kai inda ya kai babba abin da ya kunsa in mun shiga ciki za mu ji saboda za mu bi tsarin irin karatun da muka yi a baya wanda ba za mu faɗaɗa bayanai yanda za su gajiyar ko su kosar ko su ɗauki lokaci ba kuma ba za mu yi sauri yanda za a kasa fahimtar abin da ake so a fahimtar ma'ana dai karatu ne za mu yi shi tsaka-tsakiya ba tare da zurfafawa ba kuma tare da ƙoro ba a cikin abin da Allah ta'ala ya ƙaddara mana iya faɗinsa muhimmancin littafin kamar yadda na faɗa yana da yawa babba abin da mutum yake nema a cikin musulunci shine a ce an wayi gari komai ya ƙure ƙarshe an same ka gidan aljanna duk abin da musulmi mai hankali da sanin ya kamata yake ƙoƙarin yi baya wuce wannan samun yardan Allah samun matsuguni a gidan ni'ima to waɗannan ladubba kamar yadda malam zai faɗa a ciki sun tattaro kusan rassa ne masu yawa kuma in an je ciki za ka ga kamar ana nufin makarimul akhlaq ɗabi'u kyawawa waɗanda musulunci ke so kuma yi ala san barka a kansu wannan kun tuba a cikin hadith a musnad na Imam Ahmad hadithin Abi Huraira an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wani aiki ne za a samu sanadiyan wannan aikin mafiya yawan mutane za su shiga aljanna Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗa abubuwa guda biyu yace taqwallahi wa husnul khuluq babu abinda zai kai majoritin mutane gidan aljanna kaman tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u waɗanda waɗannan ladubba za mu ji za su shiga cikinsu sannan aka tambaye shi menene babban abin da kuma mafiya yawan ƴan wuta Allah ka tsare mu da shiga wuta za su samu kansu a gidan wuta sanadiyarsa shine sai yake cewa alfamu wal farj baki da farji waɗannan ramuka guda biyu sune mafiya hatsarin ramukan da za su kai mafiya yawan mutane gidan wuta Allah ka tsare mu da wannan to kamar yadda na faɗa za mu je ne kai tsaye domin sanin waye malamin ya wadatar da ma a ce za a yi sharhi akan maganarsa ballanjana shi kansa littafin ya ce sharhi ne na waɗannan ladubban fatan mu Allah ta'ala ya azurta mu da fahimta daidai da aiki da daidai kuma Allah ya ba mu sarkin zuciyar fahimta da aiki malaice bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi ja'ala lil ilmi usulan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya ma ilimi yake da wasu ginshikai da suke rike da shi wasahala biha ila usulan kuma ya sauƙaƙe ma mutane zuwa ga samu wannan ilimin ya zanto a kunu tususuka ko da a tushe ya sauƙaƙe musu na samu isa zuwa ga ilimin yace wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bauta bisa cancanta face allah shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne kuma manzon sa ne wa ala alihi wa sahbihi sannan tsira da aminci sabbata ga alayansa da sahabbansa ma buyinat usulul ulum wadanda suka bayyana dukkan wani abu na tushe na ilmomi na addini wa sallama alaihi wa alaihim Allah kuma ya tsira da aminci ga shi annabin kansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran wanda ya ambata ma ubrizal mantuqi minha wal mafhum na daga abin da ya bayyana na maganganunsu da kuma fahimta na abin da aka fahimta na koyarwansu na addini domin dole sai ka fahimci addini kamar yadda sahabbai suka fahimce shi sannan za ka tsira sai imaninka ya bi irin layinsu sannan Allah zai karbe shi a matsayin mene imani wa in yace fa in amanu bi mislima amantum bihi sai ce ne faqad ihtadaw sai kun imani da irin abin da suka yi imani ko in sun imani da irin abin da kuka yi imani da shi su waye ayan ta sauka a kansu na'am sahabbai to Allah ka bamu fahimta irin tasu kuma ka tarfa magarin mu nono ko makwabtaka mu samu mu yi da su malace amma ba'du bayan haka fa hadha sharhul kitabu thani min barnamaj usulul ilm wannan shine sharhin littafi na biyu daga cikin tsarin abinda suka yi na bayyana wato asalin ilimi tusu suka na ilimi fi mustawahu thani a ko matakin sa na biyu fi sanatihi al-khamisa wanda ya samu a shekara ta biyar 37,400 shekara ta 1,437 wa 38,400 sannan kuma da shekara ta 1,438 wa huwa kitab wanda shine littafi kamar yadda ke hannunku al-adabul ashara na dubba guda goma li musannifihi wanda kuma ya rubuta wannan littafi shine Salih bin Abdullah bin Hamd al-Usaini Allah ta'ala ya kara masa lafiya da tsawon kwana malaka qala al-musannifu mawallafin littafi ya bude maganarsa da cewa bismillahir rahmanir rahim wannan kamar an shafa dan shi yasa ba mu sake komawa kansa ba ko ilam malaka yace ka sani hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq Allah ta'ala ya shiryar da ni da kai a bisa kyawawan dabi'u abun godiya a wurin Allah sune wadanda dazu ne magana akan su me ake so ka sani anna min a'zamil adabi ashara lalle mafiya girman ladubba guda goma ne wannan shine maganar sa na farko ka sani ya kai dan uwa Allah ya shiryar da ni da kai lallai mafiya girman ladubba guda goma ne to yanzu zai shimfiɗa a wannan gaban sannan sai fara kawo su to sai ce qala sharihu waffaqahu Allahu ta'ala malam al-Usaini dake sharhi Allah ya dace da shi yake cewa ibtada al-musannifu waffaqahu Allahu risalatahu bil basmalati muqtasiran 'alayha malam ya fara rubutun sa wanda muke masa addu'a Allah ya dace da shi a cikin wannan sako nashi ya bude wannan rubutu da yin basmala zamu ji me basmala da fadin bismillahir rahmanir rahim ko muktasiran alaiha ya takaice da ita ba tare da yayi doguwar mukaddima ba ko me yasa yayi haka sai ce ittiba'an lil wari fi sunnati nabawiyya yana mai biyayya ne ga abin da yazo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi mukatabatihi a cikin rubuce-rubucensa wa rasailihi da sakonninsa sallallahu alaihi wa sallam da ya rinka aikawa ila al-muluki zuwa ga masu mulki na lokacinsa wa tasanif dan haka ne sai wannan sanya rubuce-rubucen malamai tujri majraha suke bin irin wannan tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar malace summa zakara sai muka ji kuma malam ya ambata a farko yake cewa anna min a'zamil adab lallai daga cikin mafiya girman ladubba ashara guda goma ne sai malam ke cewa wal adabu kathiratul adad amma in ka tsauna ka duba zaka ga ayi ladubba kathiratul adad suna da yawa in an ce za a kirga su mutafarriqatul abwab kuma suna da kofofi mabambanta akwai ladabin shiga ban daki akwai na fita in ka shiga ban daki ma akwai ladabin tsuguno ko kar a fuskanci alqibla kar a bata baya akwai ladabin shiga masallaci akwai ladabin zama a masallaci akwai ladabin bacci akwai ladabin gaisuwa to shine malaci in ka duba zaka ga suna da yawa kuma bangarori daban-daban amma والمعدود من هذه الرسالة عشرة abinda aka iyakance aka ambata adadin su a wannan sako guda goma ne ko me yasa sai malai ce khussat bil adadi an takaice su ne ta fuskan kidanye su aka fadi goman nan litisafiha bil a'zamiyya saboda siffantuwan su da girma ma'ana kusan sun haɗi da sauran waɗanda kake tunani kuma a cikin su karkashin wasu zai bada ladubban da zaka yi applying din su akan duk ire-iren irin su idan sun taso maka a cikin bauta wahiya bulugu ha gayatul ahammiya wanda abun nufi shine dai waɗannan sun isa wani makura a wurin muhimmanci a rayuwar musulmi sai malai ya ce wa usifatul adabul asharul mazkuratu fiha bi annaha min azabil adab li amrayn wa usifatul adabul ashara malai ya siffanta waɗannan ladubba guda goma al-mazkuratu waɗanda ya ambace su fiha a cikin wannan littafi bi annaha saboda su waɗannan guda goma min azamil adab su ne mafiya girman ladubba duk in ka tattara me yasa aka ce su ne mafiya girma sai ce li amraini saboda wasu al'amura guda biyu saboda dalilai guda biyu ahaduhuma dalili na farko shine al-itina'u biha shar'an shari'ar musulunci ya ba su kulawa waɗannan abubuwan da zamu ji musulunci ya lura da su ya ba su kulawa har ya sanya musu masu ka'idoji wasu daga ciki fadala'il shar'i domin dalilai da hujjoji na shari'ar musulunci mutakathiratun fi bayanil ahkam suna cike da bayanin hukunce-hukunce al-muta'alliqatu bi tilka al-adab al-ashara wanda suke rataye da waɗannan ladubba guda goma da zamu ji ma'ana a cikin su duk wanda za ku ji sai kun ji musulunci yayin bayanin in kaza ya faru a cikin ayi kaza ayi kaza ayi kaza ashe ko in har Allah ta'ala zai saukar da aya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wata dabi'a to wannan dabi'an ba abun bari bane a wurin musulmi kun fahimci magana idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hani akan wani abu ko ya umurni akan wani abu har ya masa hukunce-hukunce nau'i daban-daban a karkashin sa to duk mai hankali ya san wannan abun a wurin Allah mai girma ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo dan wasa ba ko bai zo dan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la haka ne ko amin to dan haka nan sai malai yace suna da girma saboda musulunci ya mene ya kula da su wal akharu dalili na biyu da yasa aka ce waɗannan ladubba su ne mafiya girma shine kasratu wuqu'iha yawan faruwar ladubban zamu ji su sallama cin abinci da sauransu suna yawan faruwa a cikin rayuwarmu wasi maliha urfan da kuma yawan amfani da su a ɗabi'ance a al'adance ma suna daga cikin ladubban da ake yawan amfani da su fa inna minal jari bainan nas domin abin da yake faruwa yake gudana a tsakanin mutane ittiba'u hadhihi al-adab shine biyayya ga irin waɗannan ladubba likasarati rawaji ma yata'allaqu biha saboda asalin wato yawan yaduwan abin da yake na bangarori ko yanayi a ciki wanda mutane ke rayuwa a ciki fi yawmi ahdihim wa laylihi wa laylatihi a cikin yinin mutum da kuma daransa sai mallai yace to an ce al-adab la dubba al-adab da aka ce jam'u adabin jam'i ne na kalman adabi wa huwa idan ku aka ce adabi abinda ake nufi da shi shine ma humida shar'an duk wani abin da aka gode masa a shar'ance aw urfan ko a dabi'ance akwai duk abinda a shari'ar musulunci aka ce yana da kyau ko kuma al'adar mutane zamto wannan abin abu ne wanda in mutum ya yi shi akan gode masa yakan zamto abin yabo to wannan shi ake ce maladani duk wani abin da shari'a ta yabo a kansa ta gode masa ko kuma al'adance ma ya zamto abin yabo ne inda ya dace da shari'a fal mahmudatul ashariya wal'urfiyya tusamma adaban dan haka dukkan ladubba abun godiya da yabo wanda suke na shari'ar musulunci ko na dabi'a akan kira su da suna ladubba wa haqiqatuha to ga gaban da nake so ku gane wa haqiqatuha asalin abin da ake so ka gane ake nufi da al'adab shine khisalul khairi dabi'una alkhairi duk wani dabi'a na alkhairi sunan shi adabi jam'insa shine adab da larabci ina fata mun fahimci wannan to shine sai mallai yake cewa wa yusammal mutahalli biha duk mutumin da yema kansa ado yema kansa kwalliya da waɗannan ɗabi'u masu kyau yusanni akan kira shi da wa yusafu kuma akan siffanta shi bi annahu da cewa shi wannan mutumin zu adabin yana da ladabi idan kun cira annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne fa kowa ladabi a cikin al'umman nan ajiya da yau manje ba na'am ta ya kuke fadi muryar ku a kasa Abubakar radiyallahu anhu ko ba wanda ya kai shi ladabi in dai ladabi ne ta kowace fuska ya fi kowa ladabi in ka cira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abu na farko ma ko da baka san komai game da rayuwarsa ba da zai tabbatar maka da haka shine yanda Allah subhanahu wataala ya daura rayuwarsa da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bai zabe shi ba ba zai bar shi a kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballanta na hayya rayu da shi ballanta na ai da awa tare da shi ballanta na a ci musulunci ya ci daga dukiyarsa daga cikin dabi'u masu kyau na godiyarsa akwai ne akwai kyauta yana da kyauta sayyidina Abubakar ba a siffata nan sallallahu alaihi wasallam da kyauta kaman iska ba wanda rihil mursala ko to sayyidina Abubakar ma Allah ya siffanta shi da wannan alladhi yu'ti malahu wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la a karshe sai Allah mai alƙawari ne wala sawfa yarda kyautarsa sai da Allah ya ce ya yarda da dukiyar kuma ya yarda shi yayi kuma wallahi sai an mai kyautar da sai ya yarda shi dan aljanna to kaga ba za ka samu kaman shi ba to kamar haka abin yake gurgurdan yanda mutum ke kamantawa gurgurdan da yake zuwa kusa da Allah Allah ya ba mu ikon kamantawa mallai ce wajhu na'atihi bidalika dalilin da zai samu fuskanciyar siffanta adabi da wannan siffa shine ismau khisalil khair fi shine akwai dabi'una alkhairi a cikin duk wani ladabi ذكرهُ ابن القيم في مدارج السالكين ابن القيم يبقى بشاكا اشكي لتاف مدارج السالكين والاصل الوثيق الذي تبنى عليه الاداب امران الاصل الوثيق ما لن يتشي اصلي توشي تبتتشي وان دعكي جينا لدبا اكنسا بدا بيوني دو وان لدن واتو ميسا كوكجي اكي سواء تم غنى اكن ارو وان ابو saboda muna rayuwa yanzu a wani yanayi wanda yake zaharal fasadu fil barri wal bahr barna da lalata dabi'u da lalata aqidu yanzu sun shiga ko ina a duniya cikin ruwan sanyi a gidajen musuni a wayoyin musuni akan titunan musuni a kasuwan musuni to duk lokacin da mutanen banza suka tashi suna yada aikin banza idan ba a tashi an fadi wanda yake asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to al'umma za ta canza sai dai a rinka ruwaitowa a tarihi an taba yin mutanen kirki to kuma wallahi duk lokacin da al'umma suka zama haka to sun yi gab da fushin Allah ya sauka a kansu sun yi kusa haka ne ko ba haka ba haka ne to malai yace tushe tabbatacce wanda ake gina ladubba akan su guda biyu ne na farko ala kamu shar'iyya hukunce hukuncen shari'ar musulunci kada mutun yazo ya kawo wani abu na bid'a ko na al'ada yace ai ladabi ne wa a'a in ya dace da shari'a to alhamdulillah ya shiga al'akhir na biyu shine al'arafil mar'iyya sune al'adu abul lura da kula da su wanda aka lura da su aka tace ba al'adu wanda suke kuma suna cin karo da shari'a ba fataratan yustamaddu al'adabu min dalil shar'i dan haka nan wani lokaci zaka ga ana cirato ladubba da dalila da dalilai na shari'ar musulunci kace ladabi kaza sai a ce to Allah ma ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza misali kamar yadda zamu zo mu gani a gaba idan da tsofaffi da tawa a gida ka zo kana ci abinci da hannun hagu za su kyale ka me za su yi da ko su yi ma fada su ci da dama ko wasu ma sai sun bige hannun sannan su ce sa dama ko su rike hagun su ce sa wancan ina fata mun gane kaga wannan al'ada al'ada ce mai kyau an kula da ita kuma sai ce daidai da addini a addini ne sai ce daidai da al'ada ina ga haka ya fi dacewa ko kuma haka ne ko yawwa to sai daidai da al'addini ne asali saboda shine a cinyewa barakallahu fiku sai kuma ya dace da al'ada to da yace ana cirato dalila wani lokaci daga shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zamu gani a gaba hadisin da zai ce kul bi yaminillah wa kul bi yaminik wa kul bi ma yalik in zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka to shine Allah ya sa mu dace malai yace wa tarata nisamadul adab min da'i al-urf wani lokaci ana cirato ladubba ne daga al'adu wanda aka samu wanda sun dace wan naza'u min hadain al-mawrudain huwa asfal mawaridi fi ta'yin al-adab lallai wato ciratowa daga waɗannan makwankwada guda biyu ko magudada guda biyu sune shari'a da kuma al'ada lafiyayya in aka haka wannan zaka samu shine huwa asfal mawarid mafi tatuwa mafi tsaftatuwan makwankwada hanya da aka samu wurin ta'yin al'adab na tabbatar da wani ladabi da cewa yana da kyau kuma ya dace ta'yin al'adab ko wa bayanu ma yata'allaqu bi hada kuma yin bayanin abin da ya ratayi da su wa huma kuma waɗannan hanyoyi guda biyu sabiqani sun gabata ne ma akabba alaihi nas na daga abinda wato asalin mutane suke karba suke fuskanta akbala alaihi kenan bi akharatin mimma istahsanuhu min ta'alifihim min ta'alif ahli sharq al sharq wal awl gharb wato yana daga cikin abinda mutane suke fuskanta su karbe shi ta hanyar yin sakaci a karba abu na ladubba amma da sakaci daga cikin abin da aka tadda mutane sun maida shi mai kyau mummuna abu a maida shi mai kyau saboda wallafe-wallafe ko sabawa da abin da ya shafi mutanen da suke na gabashi ko yammacin duniya minal muslimina na daga ghaimin ghairil muslimin na daga waɗanda ba musulmai ba sabo da ne turawa rayuwa da su ko a haƙiƙani ko a karatu ko a kallace-kallace na gaya muku malamin da ke gaya mana wani ma'aifi ya kai ɗansa Amerika ya dawo ya ce ma ɗan menene ko sai yaron ya ji abin bai mai daɗi ba sai ya ce ma ma'aifin daddy don't be stupid shine ƙannin uban da yayi suka taso za su daka shi sai abokin ma'aifin shi ma daga can yake ya ce no ai ba matsala ba ne ya ba shi shawara ne kar ya zama wawa mana wannan shine wannan kuma haihuwa ya daidai kenan irin wannan haihuwa me bambancin shi da tinkiyar da ta haifi da titi ta gaba babu wani amfani aka ci nan yanzu wannan uban dan nan zai mutu dan nan ya san addu'a da zai mishi ya ma san ya ake ya ma san haƙƙin uban shi akan shi wannan da kamar waya to amma me ya ja ni san tan shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba su da tunani wai hakuri da yawan mutane ba su da tunani babban mun tunanin mutane makaranta mai kyau eh alhamdulillah makaranta mai kyau ma wannan yana da kyau ko a sa mai ai mai kyau amma makarantun fa wanda za a gina boko kadai shi nake nufi yaro ya san boko koda bai sallah ba matsala bane ya za yaro ya hau mai kyau ya sha mai kyau ya sa mai kyau alhamdulillah duk abubuwa ne masu kyau amma kuma idan karshen tsokan ne ya kasance wuta za a danna ta mai alkhairinta akwai alkhairi ba alkhairi to rashin koyon shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin aiki da shiriyarsa mutuwa ne koda ana raye duk wanda bai rayuwa akan shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi gara wani mataccen da shi na kuma rantse muku saboda duk wanda karshensa ta yi kyau shi hutawa yake jira yake yanzu duk wanda karshensa ta yi kyau yanzu jira yake ya ga sakamako kuma ne kyau insha Allah Allah ka sa mu a cikin su to haka nan duk wanda ke rayuwa akan fata kuma zai yi mummunan karshe da ya mutu yanzu ma da ya tsini shi saboda yana ƙara ma kanshi wani laifin li yahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyam Allah shiryar da mu kuma ya ba mu ikon gyara wasammuhu birutikalan ko waitiki waitikatan wannan kuma ku ne yan boko an kulmu sa ba sai ku fasara aw ghairi dalika min al-asma ko su daga cikin wanda ma ba ambata bane daga suna allati ja'aluha lahu wanda suke sanya ma irin wannan wayewan na duniyanci fa inna ma yujadu fi dala'il ash-shar'iyyah wal a'raf al-mar'iyyah allati nashat 'alayha hadhihi al-umma al-islamiyya arfa wa a'la mimma yujadu fi ghayriha fi ghayriha malaci amma fa ku sani ayan wa muslimi wallahi dalilan da ake samu na shari'ar musulunci da kuma al'adu masu kyau wanda ƴaƴa ke tasowa akan wannan al'umman ke tasowa akanta al'umma ta taso akan wahayi ko akan tarbiyya na musulunci arfa'u wannan shi yafi daraja wa a'la kuma shi yafi daukaka mimma yujadu fi ghayriha alfiyada duk abin da ake samu a wajen musulunci kun banci magana wani yanzu ba ce ana wayewa ba globalization ko an zo wata 21st century ana kan wani ci gaba na duniya ma ana ganin an ci gaba inda wannan gine-ginen da kyale-kyalen su ne ƙarshen morewa na rantse da Allah da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo saboda ba wani dan mace a ban kasa da ya soyu a wurin Allah kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jiya da yau to amma tunda an yi shi ne mata allakum wali an'amikum ko da ku da dabbobinku da sauransu ku ci kumura ku bauta ma Allah sai nuna cewa me gurgurdan biyayyanka ga shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam gurgurdan morewanka kuma birnanci cinyewa shine ga kana bin sunna kauyanci da gidajanci da halaka shine a zo a gaba bu sunnar manzo Allah a rayuwarka shikenan wallahi ka zama cikakken bagidaje koda a ingila kake kwanciya wallahi sunan ka dan kawai kuma an yi babu kai kuma an raba kaso an gama rabo ba ka sai randa ka dawo cikin sunna saboda duk abin da za a je gaban Allah a yi nadama bai da amfani kuma duk wahalar da za a je gaban Allah a yi godiya to ba ma aibi bane ita ba san ko kun gane ba duk wahalar da za a sha a samu yardan Allah ba aibi bace amma duk hutun da za a yi shi cikin fushin Allah kuma halaka ne kun yarda da ni to Allah ya sa mu dace fa haqiqun nan ne shek nan ne ko mana yace fa haqiqun bil mutahallina bil ilmi dan haka nan ya dace ga mutanen da suke yin kwalliya da ado da ilimi an ya tahaqqaqu fi adab fi bab al adab bi amrayn da su samu su tabbatar su tamu tabbatuwa a cikin babubbuka na ladabi duk abin da aka ce ladabi ne to ya zamto kai kokari an yi da kai inda musamman kana cikin yan uwan mu daliban ilimi masu neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai albarka wannan kuma za kai kokari ka shiga cikin masu ladibban nan ne bi amraini saboda dalilai guda biyu ahaduhuma na farko an yakuna mawruduhum fi ma'rifati al'adabi huwa shar'ul qawim wal urful mustaqim fa fihima ghaniyatun amma siwaha an wa siwahuma ya kasance makonkwada da kake samun ladubba ake sanin sa ya zanto shine shari'ar musulunci wato qur'ani da sunna wanda suke daidaitattu tsayayyu sanannu wanda suke a cikin al'ada almustaqim al'adan amma mai kakkiya fa fihima domin a cikin abin da yazo a cikin shari'a da abin da yazo a cikin al'ada lafiyayya mai kakka akwai wadatuwa ga barin duk wani abin da ba su ba duk abin da yazo a shari'a ko yazo al'ada wanda yake musulunci bai soke wannan al'adan ba ka wadatu da su ba sai ka karo wasu abubuwa a kanka ba wal akhir dalili na biyu an yatamassalu tilkal adab daliban ilimi mai kokari mukamantu musiffantu mai aiki da waɗannan ladubba wa yatahaqqaqu biha kuma su tabbatar da su fa innahum domin waɗannan su daliban ilimi awlal khalqi bi an yakunu ahla adabin su suka fi kowanne mutum dacewa da zanto masu ladabi in kuna so ku gane hakikanin wannan ku koma rayuwar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne daliban farko a duniyar musulunci ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba su ne mamun farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida su suka fara cewa rabbana walakal hamd su suka fara ba da zakka a duniya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha su wai Allah ya fara yaban hankalin su duk duniya su wai Allah ya ce masu hankali ne sun cinye a fadan sa fadima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawli fa'fu anhum Allah ya tausaya musu da kanshi ko a gaba ya ce washawirhum fil amri kai shawara da su ana shawara da mahaukaci ana shawara da mai san rai za kai shawara da wanda ke ma hasada za kai shawara da wanda ka san mugu ne maka san ka yake nema to sai Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam washawirhum fil amri kai shawara da su ba ma a duniyanci ba fa a'a a al'amarin wannan addinin wanda shine karshen cinyewa a wurin Allah inna dina inda Allahil Islam to sun ladabci ko ba su ladabci ba wallahi sun ladabci ta ina muka gane haka sukan je su fuskanci gari wanda ba musulmi a ciki kafin ma su ja aya da hadisi za su ce da su kunu amsalana ku zama irinmu wallahi sai a musulunta me yasa sun shiga kasuwa an ga sayayya su babu cuta an ga sayarwan su babu amaja sun yi aure an ga sun rika da mutunci an zo jarunta an gansu a gaba an zo wurin kyauta an ga su ba marowata ba ne an zo wurin tsoron Allah an tadda su ne ma limamanta ya wai wai ba zai so waɗannan ba ko mutumin banza fa yana so ya zauna da mutumin kirki ko dan kanshi ya cutu ko ba haka ba ne wasu mutanen banzan suka liƙe ma mutumin kirki ba wai dan suna son shi ba dai sun samu security da kariyar su kada su rasa abin da suke kai na barna to sabbin Allah sallallahu alaihi wasallam sun ladabci da wannan kuma Allah ya ga wannan kuma ya gode kuma ya karba dan ya ce radiyallahu anhum wa radwan to dan Allah su waye suke so su zama jikoki tattaba kunnin sabai ba mu ba ni dai ina ciki kuma ina so kuma na tabbatar kuma kuna so mallam imam haka ne aiko tun muna ciki insha Allah sai mun je har gidan sayyidina Abubakar mun kai ziyara mi gaisuwan ban girma mi jinjina mi godiya wannan mu bashi labarin gwagwarmayar da muka yi da yan kuci ku bamu mu ma ga mun an dan lika mu dai ba dan halin mu ba alhamdulillah Allah ka sa mi karshe mai kyau to shine malaika wannan yace domin babu wanda suka dace su zama abota dabi'a na gari kamar daliban ilimi Allah ka sa mu a cikin su fa inna safwatal khalq domin mafi tsarkin al mutane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kana akmalun nasi adaban ya fi kowane mutum cikin ladabi da dabi'u masu kyau washari'una fi talabi mirathihi min al-ilmi hariyun bihim an yata an yaktadu bihi washari'una, haka da waɗanda suke tafiya suke tafiyar da rayuwarsu fi talabi ilm, haka ne fi talabi mirathihi, wurin neman gadan sa. Menene gadan annabi sallallahu alaihi wasallam? Shine ilimi, dan ya ce annabi ba su bar gadan tarkacen duniya ko dinare ba, abinda suka bari shine ilimi, wanda ya rike shi ayi rako da kaso mai yawa. To shine malai ya ce waɗanda suka sa kafa suka shiga suka kutsa wurin neman gadan annabawa min al-ilmi, na ilimi, to su sani hariyun, ma'ana jadirun, ya dace da su. Jadirun bihim, hariyun bihim, ya dace da su. An yaktadu bihi, da su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kam sai an yi hakuri ko musamman irin wannan lokacin, za ka kyauta ta mutane za su zage ka ba, za ka ba su kuma wallahi za su hana ka, nakan ma za su kwaci za su yi. To amma sai ka zama irinsu, ba za ka zama ba, sai ka yi hakuri, wata rana za ka ci riba abu, ko a nan ko a can ko a duka. Allah ka ba mu hakuri. Fayatahallu bihadihi, sai su yi kwalliya, su yi ado da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khuluqihi, da dabi'unsa, wa adabihi, da halayensa na gari sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mali ya gama shimfiɗa. Qala al-musannif waffaqahu Allah, malan Allah ya datar da shi, ya ce al-awwalu, ladabi na farko da ake son mu da shi shine idza laqita musliman, idan ka haɗu da wani mutum musulmi, ko yaranka ne ko ba yaranka bane, ko kabilanku ne ko ba kabilanku bane, inda sunan shi musulmi ba ruwan Allah da wannan kabilancin nawa, fa sallim alaihi, kai masa sallam. Qa'ilan, a sallaman naka kana mai ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da albarkarsa. Wa in sallama alaika, idan kuma ya zama kai ne wani ya maka sallama, da kuka haɗu shi ya maka sallama, faqul, to sai ka ce da shi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ku rike daidai da kalmomin da ya kawo. Yanzu wannan shine ladabi na farko. Qala sharih waffaqahu Allah ta'ala, al-imam Sheikh Usaimi, Allah ya kara masa lafiya, sai ya ce zakara al-musannif waffaqahu Allah al-adaba al-awwal, wannan mawallafi ya ambaci ladabi na farko, min al-adab al-ashara, daga cikin ladabba guda goma da yake zai kawo mana, wa huwa yata'allaqu bi'adab as-salam, wanda shi wannan ladabi na farko yana ratayuwa ne da ladabin sallama. Wa fihi thalathu masail, karkashin ladabin sallaman nan akwai wasu matsaloli masu muhimmanci da ya kamata mu sani. Abun gashi an saba kamar yadda ya faɗa ko, kuma shi ake yawan yi. Yanzu bari in tambaye ku, ko anan kawai inda ya faɗa, dan Allah kakan ba mutum sallama ya ce yawwa barka dai ko bai, ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, ce yawwa barka dai sannu, da yawa ma ko, to kaji inji ne ya ce ma yi sa'a ya amsa ma. To amma da me za a buɗe ma mutane aljanna? Abun farko da mutane za su ra aljanna fa sallama ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, abinda mala'iku za su faɗi kenan, da sallama za su buɗe. Kai kuma an maka kashare, ai da matsala, an fanci maganar ku. To yanzu anan da ya kawo kamar yadda na faɗa a baya, duk ladabi ya faɗa anan, sai kaga yana dosalo shi fa daga haske alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watsi da shi kamar tunkuɗa sunna ne. Dukku abin alkhairin da baka same shi a sunna ba, to ba shi a wajen sunna, sai dai in baka san me ake ce ma alkhairi ba. Amma duk alkhairin duniya da lahira yana cikin addini ne fa, da riko da shi. Ku ƙara sanin wannan, ba ni na faɗa ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk mutumin da Allah ke son shi da alkhairi, cewa zai zama multibillionaire, zai zama sarkin garinku, zai zama shugaban kasa, zai zama sanata, zai zama minista, a'a, Allah zai fahimtar da shi addini. Yana daga cikin fahimtar addini, ko baka da ilimin shi da yawa ka ji ka gamsu da shi, kuma baka shiga gabansa da aiki ko magana, kuma duk inda addini ya kwana ka kwana, duk inda ya tashi ka tashi, duk abin da ya ce ayi kana ciki, ko ba a saka ba da ruwanka. To wannan kaga arziki ne Allah yake ma wanda ya so. To malai ka wannan ya ce akwai matsaloli guda uku, المساله الاولى تفرقوا فيه قوله اذكن فدنسا ده يجي اذا لقيت مسلما اذا كعبد مسلمي فسلم عليه كما سلم فمن ادب الاسلام هنا daga cikin ladabin musulunci bazu salam shin fada sallama yawaita sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin menene ma hawala adullukum ko ya hadisin ce yake wanda na ga muku abinda in kuka za ku so juna ba ku za ku shiga aljanna idza fa'altum tahabbtum ku wa zai tuna mana hadisin kun da ce afshu salama karshe farkon hadisin da manta hawala adullukum ala shay idza fa'altum ku tahabbtum ko abinda in kuka za ku so junan ku sai a karshe ce mene afshu salama bainakum in mutu ya ganka ya dauke kai sai ka ji ba dadi a ranka ko yaro ne ma wani ya wuce sai ka dare kai baka iya gaida mutane bane shiru fa kawai ya ma zama laifi kawai kana ganin shirun amumunan dabi'a to amma da zai gaishe ka ba sai ka ji kana jin kunya da babu wani switch ko dan kudi a aljihunka so wannan na farko kenan sai ce wa muhallibu idza laqita musliman abinda a gurin yin sallamin ko shine idan ka hadu da musulmi wallaqi huwa tawafi ithnaini muqabal mutaqabilain mutaqabilain ko aw aktar hadu wannan ko ana nufin haduwan saduwan mutum biyu wanda suka fuskanci junan su ko biye da mutum biyu fa idza wafa ahadun ahadan idan wani mutum ya hadu da dan uwansa wataqabala suka hadu su su biyu shari'a ilqa'i salam an shar'anta musu su miƙa sallama a tsakanin su wallaqiyu naw'ani miƙa sallaman nan kashi biyu ne ahaduhuma na farko luqiyun haqiqiyun haduwa da mutum a zahiri ga ka gashi kai mai sallama har shi yasa yake da laduba ko idan menene al-arrakibu 'ala al-mashi wanda ke ka abun hawaye mana kasa ko karami yemawa babba amma mun sha fada babba zaka fara mai da baki ne amma baka ba babba hannu sai ya baka saboda shi ma wannan ladabi ne in kaga wanda ya fika shekaru za kai zaka yi kokari ka fara gaishe shi da baki amma hannu ka jira in ya baka hannu sai ka karba hannu in bai baka ba dai ka isar da gaisuwa san ka girmama shi amma akwai mutanen da in ka gaishe su ko sun ji dadi kana miƙa musu hannu ko sun baka sunna ne ta jika sai sa suka baka amma al'ada kuma sun san cewa baka girmama sai inda ya kamata ko ko sun baka hannun in kuma ka ba su sai dai kai ka janye karkarga to wannan kuma an samu akasi kun ji abin da yake bala akwai wanda kun kuma suka baka hannun a manya ka ba su to yanzu ka zama mara kunya wasu sun fi so in ka ba sai ka janye to in ka san ɗabi'an su ne janyewa shi kenan sai ka janye in kai ka sani amma su kuma ya kamata da su sauko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wasa da yara har ya ce da su irmi kai harbi ina tare da waɗannan ne in har annabi sallallahu alaihi shiga cikin ƙananan yara ya ce ai harbi ya ɗauke ɓangaren shi da zai yi har suka ce a'a waɗanda suka ce sai dai ka dawo ɓangaren mu da annabi sallallahu alaihi ya ce kai harbi ina tare da mutanen zariya misali ko a to na kuna dadi ai so so ne ana magana annabi ai dole ka so makanka annabi sallallahu alaihi ya ce kai harbi ina tare da waɗannan ƴan suwanni to na jire Allah ya ba ku hakuri sai waɗancan nabin sai suka ƙi harbi sai annabi sallallahu alaihi ya ce me yasa ba ku harbi kun tsaya sakatai suka ce za mu harbi baka dawo cikin mu ba ma'ana abin ya yi musu bambaramai wai na kuma a kabar ba za su iya ja da inda annabi sallallahu alaihi yake ba kaga waɗannan yaran su ma sun sha tarbiya to sai ya ce to dukan ku kai harbi ina tare da ku daga nan kuwa ya samu ku zaki to kaga in hannun shiga cikin yara ya wannan da su ya kamata duk wani wanda zai samu daraja ya san bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai an san ɗabi'ar mutum ne ya bada sai a janye amma dai gaskiya da zai bar hakan da shi ya bi Allah ya dace da mali ya ce haduwa ta farko shine haduwa ta zahiri wa huwa ma kana bila hijabin shine haduwan da ba wani shamaki kamar yadda nake da ku yanzu zan miƙa min hannu ka miƙa min in ji ka gaisa da kai ka ji ka gaisa da ni wal akharu haduwa na biyo kuwa shine luqiyun hukmiyun haduwa wanda yake daukan hukunci ba wai a zahiri an hadu din bane wa huwa ma kana ma hijabin shine haduwan da an samu wani shamaki kila an buga ma waya ka ji murya ko ko an yi video call gashi kana ganin shi a cikin call din kuma shike magana amma an ka bude wayan ba za ka ganshi ba ka tura hannu ta waya ba zai iya rikewa ba to shine malai yake cewa kalwaqi fil itisalatil hatafiyya kamar yanda yake faruwa a cikin hanyoyin sadarwa na wayoyi wa ashbahihima da kuma wanda ya kama da su فاللقي الحكمي يوطى احكام اللقي الحقيقي dan haka nan haduwa wanda ke daukan hukunci kamar na waya din kenan ana bashi hukunci irin haduwa ta zahiri kada mu ce buga waya kace hello guy ko ba ce ba baya ne ka faso ne a in ya faso kuma ai ba labari ba labari an dauka kace assalamu alaikum ko amma kai sallama uku ka ji ba amsa ba me ya kamata kai a gaba zamu ji an ce ka juya ko in kai sallama uku ba amsa ba ka juya to waya ma kai sallama uku ka ji shiru fa sai ka kashe ko gaskiya ne shine ladabi farje'u din kenan haka ne amma kan samu jaraba akwai abokin mu da yana zaune sai ga wani ya bugo mai waya kuma ya san wancan yana daukan wayan sai ya ji an ki magana amma yana jin magana da ake yana dauka sai ya ji an kira sunan shi a ce ai shege ne ai dan iska ne sai ya shiru sai ya ji ashe wasu ne suka koma suna miti suna zage shi ya aka yi dayan su sai zauna akan wayar shi kuma wallahi sai ta kira shi duk abin da ake badi karkab sai zanto a kunnin shi yana ji to irin wannan farje'u da aka yi in kai ne billah me hukunci haka in kai ne zaka kashe to zaka wala ta justice ko yawa shine tun kuma suna shine kashe ka za su yi ba yanda ake kidnapping din nan malaman fiqh su warware mana amma dai tsinkewar shi ya bi kaman gulma ne duk wanda yake cewa wani ya zage ka ka karbo magana asalin kai ka tsaya a yanda kake in shi ya bayyana maka haka sai ka karba ina fata mun fahimci wannan amma in za ka yi ta biye ma wannan to za ka lalata zuciyarka kuma za ka lalata alaƙarka da mutane da yawa da yawa saboda duk ran da ka gano wani na ci ma dun duniya zai wahala ka ƙara san shi kuma haka ɗabi'an dan adam yake ku duba annabi sallallahu alaihi wasallama wahshiyu wannan ya sunan shi wanda ya kashe hamza wahshi sai da ya rinka ce mai ina ma ka kauda fuskanka a gabana ya fa musulunta ba kuma da kansa ya ce al-islamu yujibbu ma qablahu musulunci da wanke maka duk abin da kai kafin musulunta kana musulunta an yafe ma amma shi ya musulunta an yi jihadi da shi amma nan sulasun ya ce ina ma da alaka dinna zama a gabana me yasa bai jin dadi ko nana Aisha san da aka yi mata jifa da hadithin if ya taji amma alhamdulillah duk sun yafe to in kana bari wannan na shigo ma za har wanda ma zai amfane ka a rayuwa zaka ji baka san shi har wanda zai amfane ka kuma dan adam tare yake bai cika goma ba din da kake zama da mutane wata rana sai sun ma ba daidai ba ba kuma ko da yaushe ne rama abinda aka yi maka yake zama maslaha ba akwai abinda ma shiru kake kai kaman baka sani ba kawai a zauna lafiya a gama ko wani abun kuma kai ishaya wani abun kuma kai ramuwa wani abun ma kai kaza amma dai ba ko da yaushe bane ake daukan irin wannan kuma ya zama maslaha Allah ya dacar da mu naka muna fadadawa da yawa ko na'am ina ne sheikh sakara na karshe eh mun kawo shi za mu shiga sai ce wa shartu badl salam sharadin shimfida sallama a kaunu mallukita musliman la kafiran ya zamto wanda ka hadu da shi musulmi ne ba kafiri ba fal kafiru ka sani duk wani kafiri min ahlul kitabi wa ghairihim a cikin kristoci ko yahudawa la yulqa alayhi salam ba a masa sallama me yasa ba la ayi mishi ba li nahihi sallallahu alayhi wa sallam an zalika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wal mas'alatu thaniya fi qawlihi mas'ala ta biyu wannan ko da karkashin sallama yake wannan bayani yin sallaman ba ma amsawan ba mas'ala ta biyu fadin saqailan da yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hiya tubayyinu lafdhu salam al-ma'muru bihi ila ulqiya wa hiya tubayyin wannan kalmar ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tana bayyana lafazin sallama al-ma'muru bihi wanda ake shari'a ta umurce mu da yin sa. Idza ulqiya anta qula assalamu alaikum, inda ka jeba mutun sallama ala ai mutun sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa hiya sifatuhu alkumla, wannan kuma shine siffan sallama cikakke ka cike dip baka rage komai ba. Kun ga kenan fadin wa magfiratuhu bi halasta ba kamar yadda malam zai bayani a gaba. Ta'ala to ga dai shi zaka ji me zai fadi a gaba, bari mu mutu sannan ka birne mu mala yasir lokaci ya fara ja. Fa inna lahu thalatha maratib, dan haka dai ku sani ka ji sallama tana da matakai guda uku. To yanzu ka rike zaka ji da ta'ala, kun babu shi sai ka rike ta'alan ka sai a wani wurin. Sallama tana da matakai guda uku ƴan uwa musulmi. Na farko qaulu assalamu alaikum, aminci Allah ya tabbata gare ku sai kai shiru an. Wal martabatu thaniya, na biyu qaulu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, aminci Allah ya tabbata gare ku da rahmar Allah. Wannan a sallah ne zaka yi assalamu alaikum shine zaka yi sallama daya, tunda dai ya halasa ko. In kun duba sifatu salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo mana in zaka yi sallama ɗaya kawai zaka karkatar da kanka dama ne kaɗan, ba zaka juya kan sosai kamar zaka yi sallama biyu ba. In sallama ɗaya ne kawai zaka karkata kai dama ne kaɗan sai kai sallama. Allah ya dace da mu. Wal martabatu thalitha, mataki na uku qaulu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ilaiha intaha salam, kaji ko da wannan kuma sallama ya kare an kure chub, indai sunna ce to ta cika, sunna ta cika dip daga nan. Fi asahhi qawlai ahli al-ilm, amma bi ingancin maganganu biyu da malamai ma'abuta ilimi suka yi, wasu nuna za a iya karawa wasu sun nuna a'a daga nan ne. To amma magana kuma fi rinjaye shine anan ne ta cika babu kari. Wa huwa al-ma'ruf, kuma wannan shine sanan ita ce sanadiyar sallama an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, da aka cirato daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kai da an ce aikin sahabi ne, ma da kanka ya kamata ka ji kiyaman kara wani abu akan aikin sahabi. Wal ahadith al-warida, kuma ka sani hadisai waɗanda suka zo aka ruwaito su fi ziyadati akan kari a saman akan wannan na uku din alaiha akan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, kara wani abu akan wannan la yasuhu minha shay'un, babu wani abu da ya inganta a ciki ko daya. Wa maghfiratuhu ko ta'ala da take fadi duk ba su inganta ba. Wa ala martabati thalitha, akan mataki na uku ne iktasara al-musannifu man rubutu wannan littafi ya takaitu. Me yasa yayi haka? Targhiban fi taharril kamal, saboda yana kirdado da kwadayin ya dace da kamala ta cika gaba daya. Fa innaha akmaluhunna, domin wannan nauku ita ce mafi cika a cikin dukkan sallama nau'i uku da muka ji. Fal mulki salam bi haya nalu 30 hasana, duk wanda ya sallama da wancan lafazin yana da hasana guda 30, ba za mu ce lada 30 ba, dan ba mu san iya girman hasanan ba ko daraja ko. To ka gani Allah ka kara mana daraja. Sabata bidalika alhadith an annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisi ya tabbata akan wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilqa'u salamu sunnatun ijma'an, fara yin sallama kai ka fara, ai ka fara yi ma wani sallama sunna ce, wannan dukkan malamai sun hada akan sa. Naqalahu ibnu abdul bar wa ghayruhu, ibnu abdul bar Allah ya masa rahama ya cirato wannan da wani sama. Fa yustahabu, dan haka nan ana so sunna ce liman laqiya musliman, ga dukkan wanda ya hadu da wani dan uwansa musulmi an yulki alayhi salam, da ya masa sallama. Wal mas'alatu thalitha, mas'ala ta uku fi qawlihi, da yace wa in sallama alayka, kun ga yanzu an gama kai kai ko yanzu saura kuma kai ka amsa, shine yace in an maka sallama fa qul, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mun fassara a baya. Wa hiya tubayyin sifata raddi salam al-mulqa alayk, wannan tana bayyana siffan mai da sallama irin wanda kai aka bika maka aka jeho maka. Bi an ta kula, sai a ji kai kuma ka ce wa alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malai ce walawit tasara ala awwalihi jaza, in da mutun ya taƙaitu a farkon sa kawai ya yayi. Wa kadhalika law iktasara ala dhikri rahmatihi ma'ahu ma'ana ce maka assalamu alaikum ko sai ka ce wa alaikumus salam kun ga shine ai farko in kai haka ya halasta haka nan in ka taitu wurin ambatar rahaman Allah ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah wa atammahu amma shi ma mafi cikan dan a can an fadi me an kawo sufofi uku sai aka fadi wanda yafi cika to sai ya ce wannan ma mafi cikansa huwa ma zukira shine abinda malam shi ma ya fada a wurin mai da sallama faradda salam dan haka shi ma mai da sallama lahu salatu lahu maratibu salatu yana da matakai guda uku kamarati bi ilqa'i salam kamar yadda shi ma fara yin sallama yake da nashi matakan wal kumla min hunna wanda ko yafi cika a cikin guda ukun nan ya ati bihi tamman shine mutun yazo da amsan sallama cikakkiya fa yaqulu ajika ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ki fa bana so mu ninka wuce awa daya ne shek karfe nawa ake tsaye saura miki biyar agogo na haka ne minti da to ya kai muka sha ban to ko dai ba ku so insha Allah sai na kai karshen can da gudu in ba haka ba sai mu koma baya wa raddu salamu ala man ulqiya alaihi wajibun ijma'an a can muka ce me hukuncin amma kai ka fara yin sallama malam yace me ne sunna ce ko abun ne da aka so to amma amsawa ko shi yana da bambancin hukunci wa raddu salamu ala man ulqiya alaihi mai da sallama ga wanda shi aka yi masallama wajibun tilas ne wani ba zai ma sallama yana musulmi kai shiru ba wajibi ne ka amsa masa ijma'an babu wani malami da ya ja akan wannan za mu ji dalili a gaba kadan naqalahu ibnu abdul bar wannan shi ma ibnu abdul bar Allah ya masa rahama shi ya lafaito wa ghairuhu da wani wanda ba shi ba wa mahallu wujubihi gurin da ke nuna wajibcin amsa sallama shine man ulqiya alaihi duna ghairihi wanda ya san shi akai masallama ba wanin sa yanzu din na shigo masallacin nan kuna da yawa sai in kalle ka kai ganin ce assalamu alaikum adabi an cewa ne masallama shi amma na ce assalamu alaikum ya kuka fassara wannan jama'a ko ne muku sallama amma ne ma haka kai kaga ya nuna kai kadai akai ma to yanzu ya zama wajibi kai ka amsa jama'a mun fahimci wannan yawwa shi wannan sallaman yana cire kiyayya da gaba da nisanci a zukata shi yasa ake son shi na kana ina ne wa in kana al-mulqa alaihi wahidan in ya kasance wanda aka yi masallama shi kadai ne sarar raddu alaihi farja ainin to shi din ya amsa sallama wajibi an tarda kai kadai a wuri sai kai maka sallama yanzu wajibi ne kai kadai din nan ka amsa sallama wa in kana al-mulqa alaihim jama'atan amma idan ya zamto waɗanda aka yi masallaman suna da yawa sarar raddu fardu kifayatin alaihim yanzu wani na iya dauke mu wani amsawa in din masallacin nan ne sallama sai wannan yaron kadai ya amsa yanzu ya dauke mu sauran ba dole ne sai duka an ce kowa sai ya amsa mu ba fa idza radda ahaduhum idan daya daga cikin mutanen da ya amsa sallama ajza an baqiyatihim ya wadatar akan sauran me yasa aka ce amsa sallama wajibi ne tace aya ta 88 take cikin suratul nisa wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ta'ala ya ce in an gaishe ku da wata daga cikin gaisuwar musulunci kaman guda uku can da muka je to ku amsa sallama da abin da yafi me wanda yafi kyawu in a ce assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ka kara rahama wa barakatuhu ka kara hadda albarka to Allah ya fi son ka amsa da wanda yafi wanda aka gaishe ka shi yasa malamai suka ce kai wurin yin sallaman ka bada tazaran da za a iya kara maka wani abu akai in ka kai karshe kuma dama Allah ya ce akai ko a mai da kwatankwacin abin da kai shine kuncin da malamai cire mana a baya gaba ta karshe wa qauluna fadin mu da muka ce wa muhallu wujubihi abu wurin da ke nuna wajibcin sallaman man ulqiya alaihi duna ghairihi wanda aka yi masallaman ba wani ba yu'lama bihi anna man sami'a salaman lam yulqa alaihi lam yakun alaihi wajiban da wannan za mu san cewa duk wanda ya ji an yi sallama ko lam yulqa alaihi amma sallaman ya san ba shi aka yi ma ba ka dai ji an yi sallama amma sallaman ka tabbatar ba kai ake ba sallama ba lam yakun alaihi wajiban amsa sallama bai zanto wajibi akan sa ba koda yaji falau kuddira anna ahadan yajlisu fi janibil masjid inda za a kaddara wani mutum yana zaune a gefen masallaci wa dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo masallacin fa qasada akhar fi janibin akhar ko minhu akhara minhu sai yazo kuna zaune a masallaci da wani ya shigo ko sai ya wuce wurin Malam Ahmad misali kai kana can sai ya wuce wurin sa falamma aqbala ala man yuriduhu fa qala lokacin da yazo ya fuskanci wanda yake nufin zuwa wurin sa sai aka ji ya ce assalamu alaikum wa kana maqsuduhu min salam ilqahu ala hadha alladhi aqbala alayhi duna dhalika al-akhir da mu fanci cewa wanda yake musallama shine wanda ya fuskance shi ba wancan ɗayan da ke zauna a gefe ba fi tilkan jiha a wancan gefen masallaci din sai kunu radu wajiban ala man urida bi ilqai salam alayhi wannan sai duna cewa ya zama wajibi shi wanda aka fuskanta akai musallama yanzu shi zai amsa wannan sallaman duna man sami'ahu ba wai wancan ɗayan wanda yaji ba saboda ba shi akai nufi ba a ƙarshe malai ce fa man sami'a salam duk wanda yaji an yi sallama wa lam yakun muradan bi ilqai alayhi amma ya zanto ba shi ake nufi da ayi musallaman ba la yakunu raddu salamu alayhi wajiban ba zai zanto amsa sallaman mai da sallaman wajibi ne shi a gare shi ba to cikin goma mun yi nawa mun yi daya me wannan ke nuna gobe za mu hau fijo ne ko me salansa biyu V6 mai babban injin dama shimfiɗan shi ke cinye lokacin da haka da yanzu alhamdulillah mun fahimci manufan littafi mun ji gabatarwa mun samu guda ɗaya in Allah ta'ala ya bamu rai da lafiya gobe kuma sai mu ƙara ragewa jibi kuma mai annabi salati mai fatan dacewa insha Allah na'am mallam kana magana sai ka ce da shi wa alaikum shi ne abinda na manta ban kawo ba in wanda ba musulmi bai maka sallama sai ka ce da shi wa alaikum sai ka tsaya a nan daidai ka gane wasu malaman kuma suka ce za ka ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya kuma gyatta bayanku ya sa zuriyan kuma duk su taso a musulunci ka fahimci maganan yawwa za alaikum amma kanka sa assalam din wa alaikum kadai sai ka tsaya a nan na'am malam ladabin sallama to mun fara kawa a baya mun faɗa ga kalmomin da kaji kalmomin ko na ga san da ka shigo kaji din lafazin da muka faɗa a baya da kai muka fara sharadi na farko to kai hakuri ka saurari audio amma a takaice shine mun faɗi kalmomin da ake faɗa na sallama da mataki na daya da na biyu da na uku amma wanda suke mutum daya in ya haɗu da mutane masu yawa shi yake fara musu sallama wanda ke kan abun hawa shi ke fara ma wanda ke ƙasa ƙarami shi ke fara yi ma babba in mutane suna da yawa wanda suke kaɗan su suke fara yi ma wanda suka fi su yawa sallama ka fahimci maganan yawa shi ne amma mu sani cewa duk wata irin sallama da ra'ayin mutane ba ta kai darajar wanda ta zo alƙur'ani da hadisi ba duk gaisuwa ko da za ka yi ma wani gaisuwa ta al'adan garinku wanda take dauke da girmamawa kuma ba saban Allah a cikinta ya halasta amma ka fara isar da wanda Allah da manzonsa suka ce ayi ka gane abin da nake nufi assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum sa kun wani lafiya ya akai da jama'a ya kaga wannan abu ne mai kyau kuma al'adance an san yana nuna kauna da girmamawa to amma dai ka fara miƙa ta Allah da manzonsa su shiga su ne za su taimaka na bayan su tasiri duk abin da ba gina akan shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yana da matsala na'am wa alaikum assalam salamu alaikum ai me ma'ana ba salamun alaikum shi ya zo a qur'ani salamun alaikum bima sabartum ko shine na kawo azufani ma uqubatta wannan salamun alaikum da assalamu alaikum duk ma'anan su daya ne ka fahimci maganan ku dan ƙara hakuri ka dan gobe ne magana akan neman izini in zaka shiga wurin mutane to neman izini dama yana tare da me da sallama akwai abubuwan da zai zo ya ƙara fayyace su a gobe insha Allah ina fata mun fahimta na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh